Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 17.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey, da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niya da dalol da kuma nomad dukkansu akan zangon FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum kuma barkanku da warhaka. Bayan kun gama shan labaran duniya a cikin wannan shiri, za ku ji yadda ambaliyar ruwa ta yi awon gaba da fiye da garuruwa 62 a jihar Niger arewa maso yammacin Najeriya. Za ku kuma ji ci gaba da cece ku ce akan kama wasu alkalai da hukumar DSS ta yi akan zargin cin hanci. Haka kuma muna da rahoto akan taimakon da kungiyar HAWEP ta matar gwamnan jihar Gombe Hajiya Adama take baiwa mata a yankunan karkara.
Assalamu alaikum jama'a. Gwamnatin kasar Colombia da babban kungiyar 'yan tawayen kasar sun ba da sanarwar cewa a ranar 27 ga wannan watan Oktoba za su fara wani sabon yunkurin sulhun rikicin tsakaninsu a zaman da za su yi a Quito, babban birnin kasar Ecuador. Sanarwar da aka ba da hanjiya da na soma wannan sulhu da kungiyar 'yan tawaye ta NLA da take da mayaka fiye da 2,000. Tana zuwa ne kwanaki kalilan bayan da al'umman kasar ta Colombia suka girgiza duniya a lokacin da suka ki goyon bayan yarjejeniyar sulhu da ake kullawa tsakanin gwamnati da 'yan tawaye na Colombia. A jawabin da ya yi jiya Litini akan wannan sabon yunkuri, shugaban kasar ta Colombia Juan Manuel Santos ya ce ba za su daina ci gaba da kokarin ganin sun girka zaman lafiya a kasar ba. Faransa ta ce tana yiwuwa Rasha ta huskanci tuhumar laifukan yaƙi saboda ruwan bama-bamai da take yi a gabashin birnin Aleppo da ke gabashin Siriya. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Marc Ayrault ya shaidawa wata gidan rediyon Faransa jiya Litinin cewa sakin bama-bamai laifi ne na yaƙi. Ya ce ciki kuma har da waɗanda suka ba da haɗin gwiwa wurin tafka wannan ta'asa da ke faruwa a yankin Aleppo, har ma da shugabanni na Rasha. Rasha dai tana ci gaba da musanta cewa ta kai hari a kan fararen hula a Siriya. Ta ce hare-haren nata na aunawa ne a kan 'yan ta'adda. Haka kuma ministan harkokin wajen Faransa ya ce mai yiwuwa ne shugaban na Faransa, wato François Hollande, ya ƙi saduwa da shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda zai kai ziyara a ƙasar Faransa a mako mai zuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Gwamnatin Ethiopia tana zargin Masar da iza 'yan tawayen ƙasar, wanda hakan ya tilastawa Ethiopia ta kafa dokar ta ɓaci shekaran jiya Lahadi. Ethiopia ta ce tana da shaida mai yawa da ke tabbatar da ana horar da 'yan tawaye, ana ba su tallafi na kuɗi a Masar, inji kakakin gwamnatin Ethiopia Gatachew Reda a hirarsa da manema labarai a jiya Litinin. Tun cikin makon da ya gabata ne Masar take musanta ba da wani taimako ga 'yan tawaye na Ethiopia. Masar da Ethiopia sun daɗe suna samun rikici tsakaninsu a kan batun mallakar ruwan kogin Nilu, inda Masar ke cewa madatsar ruwa da Ethiopia ke ginawa a kan kogin zai rage ruwa da ita Masar ɗin take samu. Gatachew ya ce dokar ta ɓaci na watanni 6 da aka ƙaƙaba ko shakka babu zai taimaka wa gwamnati ta samu damar ɗaukan matakai a kan ƙungiyar OLF da take shirya tarukan zanga-zanga a ƙasar a makon da ya gabata. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bala'adama da jami'an 'yan adawa sun ce mutane aƙalla 400 ne aka kashe su a wannan zanga-zanga ta ƙinginin gwamnati a shekarar da ta gabata. Wasu kusoshin jam'iyyar Republican ta nan Amurka sun fito ƙarara sun ce 'yar takarar Democrat Hillary Clinton za ta doke ɗan takararsu na Republican Donald Trump a zaɓen shugaban ƙasa da ke tafe a nan Amurka, yayin da ra'ayoyin jama'a ke nuna cewa tana ci gaba da zarce shi a farin jini wurin jama'a. Kakakin majalisar dokoki Paul Ryan ya shaida wa 'yan uwansa na jam'iyyar Republican a wata hira ta waya, yana cewa ba zai ci gaba da kare Trump ba akan irin kalamansa na cin mutunci ga yawancin masu kada ƙuri'a. Kalaman nasa da suka hada da waɗanda aka ɗauka shekarar 2005 suna nuna yadda Trump yake ɓatanci ga mata, inda aka ji shi yana gadaran shi shahararren mutum ne, don haka zai iya yi wa mata duk abin da yake so. A halin yanzu, jam'iyyar Republican ita ce take rike da rinjaye a dukkan majalisun tarayya na Amurka guda biyu da suka hada da dattawa da kuma ta wakilai. Kamfanin wayar tarho na Samsung tana ci gaba da dakatarwa da kuma musaya na kasuwancin wayarta ta Galaxy Note 7 bisa matakan rigakafi, a yayin da kamfanin ke gargadi ga masu amfani da wayar da su daina amfani da ita. Kamfanin ya yi kira ga dukkan masu amfani da wayar ta Galaxy samfurin Note 7 da su kashe wutar wayan, kuma su maida ita inda suka siyo don a basu kudinsu ko kuma a yi musu musaya da wata waya ta daban. Wannan jan kunni ya biyo bayan wasu hatsura ne da aka samu, inda wannan wayar take saurin daukar zafi, abin da ya zama babban kalubale ga kamfanin na Samsung wanda ya shahara wajen kera manyan wayoyi na zamani a duniya. Jami'an kamfanin a nan Amurka sun ce suna gudanar da bincike akan hatsura guda biyar wadda aka samu inda wayar ta kama da wuta ko kuma take daukar zafi. Shawara da kamfanin na Samsung ya yanke na fidda Note 7 daga kasuwanni a karo na biyu a cikin watanni biyu ya bayyana irin fama da kamfanin na Koriya ta Kudu yake sha wurin magance wannan matsalar. Tuni dai, kamfanin ya fidda wayoyi miliyan 2,500 saboda matsalolin batir, amma sabbin rahotanni lalacewan na wayoyin da aka fidda su ya sa ana shakkun kamfanin na iya kiyaye ingancin kayansa.
Labaran duniya kuka gama ji, Baba Yakubu Makeri ya karanto. Ambaliyar ruwa ya yi awon gaba da fiye da garuruwa 62 a jihar Niger arewa maso yammacin Najeriya. Ga wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari da sauran bayani.
Sama da garuruwa 62 ne ambaliyar ruwan sama ta yi awon gaba da su a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Kodayake dai babu asarar rayuwa, amma ambaliyar ruwan da ta auku a ƙananan hukumomin Idati da Makwa mai makwabtaka da madatsun ruwan Kayinji da Jaba ta jefa dubban jama'a cikin mawuyacin hali na rashin muhalli da kuma barazanar barkewar cututtuka. Alhaji Hassan dan masani daga ƙauyen Ketsu na ɗaya daga cikin waɗanda lamarin ya shafa.
Mu yanzu da mata da yara yanzu da yana cikin tamfol mun sun kai mutum 40.
A cikin tamfol guda?
A cikin tamfol guda.
Kuna da abinci?
To gwamnati ya taimaka da abinci. Daki kuma akwai wani dan ciwo kadan-kadan da muna ji kamar na zazzabi kamar na wani to muna tare da ciwon nan.
Okay, akwai cututtuka da suka bullo? Yanzu kuna buƙatar magani kenan?
Muna buƙatar magani.
A halin yanzu dai hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger ta kai agajin kayan abinci da adadin kuɗinsu ya kai naira miliyan 61. Alhaji Ibrahim Inga shi ne shugaban hukumar ba da agajin ta jihar Niger.
Mun riga mun kai ajin farko na agaji, na biyu kuma Allah ya yarda muna sa rai daga nan zuwa ran Laraba, yana akan hanya, shi ma zai isa insha Allah.
Mai kuka kai yanzu?
A yanzu mun kai musu shinkafa da masara da dawa, to akwai saura kuma da za su biyo, akwai kamar su manja, mangyada, akwai su mosquito net, su katifu da sauransu. Duka jama'a sun nuna bukatun, suna da son gwamnati ta taimaka musu, kuma mai girma gwamnati ya ce a taimaka musu, kuma muna nan Allah da za a kai musu.
To sai dai duk da wannan agaji dai gwamnatin jihar Niger ta ce lamarin ambaliyar ruwan ya fi ƙarfinta, tana neman agaji daga gwamnatin tarayyar Najeriya. Mr. Jonathan Vatsa shi ne kwamishinan labarai na jihar Niger.
To ai wannan tahi ƙarhinmu yanzu, muna fama da abubuwa da yawa. In ka duba matsalan da muke da shi banda na ruwan nan, akwai wani hanyar da ya fashe a Tegina. Yanzu da in motoci suka taso daga Lagos za su je arewa, su kan bi ta Tegina ne zuwa Birnin Gwari. Yanzu wannan gadan da ta fashe, tireloli yanzu duka daga Mokwa suke biyo wa bidda su zo Mina su je Sileja kafin su dau hanyar Kaduna. To yanzu wannan hanyar mu daga Mina zuwa Sileja ta mutu, so muna kiran gwamnatin tarayya.
A wani labarin kuma mutum guda ya rasa ransa a unguwar Kitirko dake cikin garin Mina a lokacin da wani ruwan sama mai karfi yayi awan gaba da motar da yake ciki a yayin da yake kokarin tsallaka rafin dake unguwar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Gaida Mustapha daga can Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Kuma wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko da rahoton cewa a yayin da ake ci gaba da samun sabanin ra'ayi dangane da kama wasu alkalai da hukumar DSS ta yi, ƙungiyar lauyoyin Najeriya ta yi Allah wadai da wannan mataki.
Kungiyar lauyoyin Najeriya ta yi Allah wadai da wannan samame da hukumar tsaron ta DSS ta kai gidajen alkalan. Barista Yakubu S. Bawa Malumfashi babban lauya ne a Najeriya.
Muna cike da alhini da bakin ciki da nauyin zuciya. Idan kana da damuwa da cewa alkali ko wani korafi wanda ya shafi ishu na cin hanci da rashawa, amma abin da ya faru muna cike da bakin ciki saboda kana magana alkalai wanda suke sune suke a cikin kotu take tace ta karshe a Najeriya, shi ake kira Supreme Court. Su aka yi ma wannan abin da aka yi ma ka shiga gidan alkali karfe 9 na dare. A search ma na kaidar search na duba gidan mutum, akwai kaida, akwai lokaci da ya kamata ai. Ba magana wai muna ma demokradiya ba, kamar muna mulkin soja ne, amma a demokradiya ba a yin haka. Shi za kake gani kungiyar lauyoyi da kuma shi shugabanmu na lauyoyi na Najeriya AB Mahmud Sino Advocate ya fito ya nuna wannan abu da aka yi ba a daidai ba, ya Allah wadare da abin da aka yi, kuma muna bayan bayan shi ba a bi kaida ko da akwai waranti ba haka ya kamata.
Masu sharhi irin su Shaibu Mungadi na ganin akwai ma bukatar a fadada irin wannan samame.
Ya kamata hukumar DSS ta fadada wannan aiki ba daga alkalai kawai ba, duk wasu wato hukumomin yan sanda domin suna da hannu wajen harkokin shari'a da gabatar da kara da sauransu. Da lauyoyi, manyan lauyoyin Najeriya su ma ana ganin su da dukiya ta fita hankali. A shiga manya-manyan yan sanda Najeriya su ma a shiga gidajen su, zaka yi mamakin abin da za a bankado. Zaka yi mamaki shi kanshi shugaban hukumar DSS da za a shiga gidansa. So dukkan su, duk wani babban mutum wanda yake rike da wani babban mutane a Najeriya, idan ka shiga gidansa zaka yi mamaki da.
Matashin dan siyasa Adamu Yaro Fatuskum na ganin yanzu kam an kamo hanyar gyara Najeriya.
Abin da suka yi mun goyi baya, wannan matakin Najeriya ta dawo kan turban gaskiya. Wannan kuma Najeriya su sani duk wannan abin da yake yi karshen ta talaka ne zai ci gajiyar shi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mun gode Hassan. To kafin mu leka jihar wato Gombe, mu ji irin taimakon da uwar gidan gwamnan jihar Ajiya Adama take baiwa mata a yankunan karkara. Ga wannan waka.
To.
Shata kum shika ki baba kaya daga banya kanka wata kila mu gane nuhinka kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayi muke ashe mu maza bayi muke ashe mu maza bayi muke amma dadin bautar muke ji balle anti
mai gida
balle anti
mai gida
Taiya ma sake wa muke Isai doro muke Isai kombo muke Ashe mu ko bauta 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 muke Ashe mu ko bayu muke Kudu ba to haburin bisashe dabobin duniya Zakara ko to yake Salisu ne ma hatsi yake amma hatsi in ya samu wani dan kuka yake ta zaru gowa take Hatsi ita za ta ci shi ko ya ci sakuwa Hatsi ita za ta ci shi ko ya ci sakuwa Haka ne a gurin mutane Reza ne ke mai kai baki Salele ni gobara nike Salusu ni gobara nike Tunda kai na bambari ba shin salusu wane zambari Tunda kai na baragama garin ga wane zaragama
Sai wa Aliyu
Kun san ban na bari shi garin ga kowa ya sani babban bawa yake Domin da la in ya rika ai shi ma mata shi za shi ba ashe ba wa mata yake ashe ba wa mata yake
kadri wa
sale so hanni mai hodi salele ni wa kanike sale su ni wa kanike amma kidi in yayi kidi salele haddara wa nike Kidi in yayi kidi kai salisu hajuyi nake Kunce metir nike metir kin wa nike Kunce ni chef nike chef kin wa nike
sai dai mu maka da
Lalle sai dai haka dan a gida ni ba kowa bane domin da la in na rika da gudu hadarare he Halima tana a gida Inje in mukamat ashe ba wa mata
wa
kai ashe ba wa mata wa
kai
oho tunda ba ni dai bane BBC kowa yake murya America kowa yake kai wurin gawa abba shi ha kai naga bayu sun yawa Aliyu shin ko ba kai ha abinda kowa ya sani babban bawa kake koyon mi kake
haka ne kada kuma amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Wakilin sashen Hausa Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana da rahoton cewa shirin uwar gidan gwamnatin jihar Gombe Hajiya Adama Ibrahim Hassan Dan Kwambo da ake cewa Hawaib a takaice ya gudanar da bikin yayewa da kuma raba kayayyakin sana'a ga matan karkara 1321.
Bincike ya nuna uwar gidan gwamnatin Hajiya Adama Ibrahim Hassan Dan Kwambo ta kafa asusun ne da zummar ba da tallafi kyauta ta hanyar koya wa mata sana'a iri daban-daban da kuma ba su kayan gudanar da sana'ar haɗi da kuma jari ga abin da Hajiya Adama Ibrahim Hassan Dan Kwambo ke faɗa a wajen bikin yaye matan da suka amfana daga shirin
ina nuna farin ciki da Allah ya kawo mu wannan rana na graduation na matan da suka koyi sana'o'i a gargashin Hawaii amma ina so in roki matan na yi amfani da abubuwan da aka samu a samu a dan tallafa wa rayuwa a taimaka da kula da tarbiyyar yara shi yasa muka koya muku sana'an nan don ku zauna a cikin gida ku kula da harkokin yara a tabbata yara sun tafi makaranta kuma mata a dala hakuri don Allah insha Allah za mu yi kokari a cigaba da wannan program din kowa ya san abin da ake ciki a kasan nan amma insha Allah za mu yi akan kokari mu ga mun cigaba da wannan program din Hawaii din
Alhaji Hassan Adamu shine coordinator asusun bada tallafin ya bada jadawalin yawan matan da suka amfana daga asusun tun kafa shi a shekara ta 2012
to shi dai wannan Hajiya Adamu Women Empowerment Program Hawaii an fara shi a 2012
mutum 1519. Mun koya mata sana'a, mun ba su kuɗi 2000, an samu mutum 2107. A 2015 da 2016 mun koya mata sana'a, sannan kuma yau za a sallame su, muna da mutum 1320.
Daga bisani na ji ta bakin wasu matan da suka amfana daga asusun.
Sunana Jummai Umar, fito daga Dukku. Yana ji daɗi, ina murna, ina farin ciki da samun wannan abu. Samu keken ɗinki da 2020, ina fatan koyi ɗinki keke zamanawa, kuɗin ci gaba da aiki da shi zai gaba.
Sunana Malama Justina Ɗanlaje, daga Dadiyan. Dalilin zuwa na a Gombe shine wannan abun alfahari da uwar gidan gwamnati ta yi mana a jihar Gombe, a karamar hukumar mu Balanga, yadda ta tuna da mu a cikin kuncin mu, ta ba mu sana'a, ta ce mu koya domin ya taimaka wa rayuwar mu mata. Shine dalilin da ya sa muka zo Gombe. Koyi yin mai vaseline da sabulun wanki da shike yanzu ita uwar gidan gwamnati ta dan shirye abin da za mu inganta sana'ar da shi. Idan na je na gwada yadda aka koya mana, idan yayi kyau sai in ci gaba da sana'a. Kuma ita uwar gidan gwamnati tana kokarin inganta mu. In Allah ya yarda za mu cika alƙawarin abin da take mana mu koya mu ci gaba da sana'a domin mu kawar da talauci.
Abdulwahab Muhammad Murya, Amurka daga Gombe a Najeriya.
Mun gode Abdulwahab. Lokaci ya yi da wakilin sashen Hausa a jamhuriyar Nijar, Suleiman Barma zai gabatar da rahotanni ko kuma sharhin da wasu jaridun kasar Nijar din suka rubuta.
Zan fara a shirin jaridun na wannan mako da jaridar La Griffe, wacce ta rawaito wani labari akan korafin uwar kungiyar kwadago ta USTN bayan da magoya bayanta suka gano wani sabon al'amari a tattare da albashinsu. Jaridar ta ce ma'aikatan sun bayyana cewa ba su da masaniya gwamnati ta ɗauki matakin zaftare masu kudaden allowance daga albashi. Saboda haka USTN ta ce ba za ta lamunta ba. Kuma kungiyar kwadagon ta gargaɗi gwamnatin ta Nijar ta gaggauta ramkawa ma'aikatan abubuwan da ta cire daga albashinsu ko kuma su saka kafar wando ɗaya, in ji jaridar La Griffe. Jaridar Le Republican ta taɓo labarin ziyarar da shugaban ƙasar Nijar ya kai a tarayyar Najeriya domin halartar bikin ƙaddamar da littafin da ba'amurken nan John Paden ya rubuta mai sunan The Challenge of Leadership in Nigeria akan tarihin rayuwar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Jaridar ta ce a yayin wannan biki da ya samu halartar shugabannin ƙasashen Chadi da Jamhuriyar Benin da wakilan Cameroon da Equatorial Guinea, shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya yi tawasa shugaba Buhari da kalamai irin na ban girma, domin a cewarsa ba yau ba yake sha'awar aƙida da irin manufofin mutunan da ya yi gwagwarmayar siyasa domin samar da mulki na gari wa Najeriya, ƙasar da ta jima cikin matsalolin cin hanci da karɓar rashawa. Nasarar cirar tikitin shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafar lafiyar Afirka ta 'yan ƙasa da shekaru 17 da za a yi baɗi a ƙasar Madagascar da 'yan wasan ƙasar Nijar suka samu na daga cikin labaran da suka fi ɗaukar hankalin jaridun ƙasar a wannan mako. Jaridar Lebanon ta ce a yadda matasan ƙungiyar ta MENA suka yi waje da takwarorinsu na Gabon kuma suka kakkaɓe ƙungiyar da ke riƙe da wannan kofi wato Najeriya, sun cancanci a ba su kulawar da ta dace. Domin ko ba komai sun shawa yayinsu na MENA National fansar cin kacar da aka saba yi musu a can baya, in ji jaridar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu dai nan misalin karfe 3:25 na dare a gogon Washington DC. Ga kaɗan daga cikin irin ra'ayinku masu sauraronmu.
Assalamu alaikum. Na muryar Amurka. Magana isar Siraj Fafana da ke kaɓar Najeriya. Magana sansani da ƙasashen Tile suka kawo mana a ƙasashenmu na Afirka. A gaskiya hakan ya yi daidai, saboda musamman ma a Najeriya yana iya kawo mana ƙarshen Boko Haram da kiwo haram, insha Allah. Na gode BOA Hausa.
Assalamu alaikum BOA Hausa. Sunana Muhammad Sani Babbarra, mai shugulu kuma gannan Niger. Da Allah BOA ku sanin da saƙo na zuwa ga ɗan majalisun dattawa da kudurin da suke karantawa na biyu na daidaito tsakanin mata da maza. To gaskiya su sani, na farko dai malamai da dama sun kira gare su, irin su malam shugaba Balalo da Imam Tahiru Bauchi da sauran dai malamai sun kira gare su su dingina wannan doka. To haƙiƙa abinda malaman nan suka faɗa musu gaskiya ke nan, su dingina wannan doka domin a addinin musulunci ma babu daidaito. Allah ya tsara abin da yake tsakanin mace da namiji, haka ma a kiristanci addinin kiristanci suna an tsara haka. To da haka su ji tsoron Allah, dingine maganar daidaito tsakanin mace da namiji, na Allah ya bambanta su kuma ya sanya kowane matsayinsu da inda ai kamata a ji ya aje shi kuma ya aje shi a wurin. Da haka idan suka ce wannan doka za su sanya ta, za su tabbatar da ita, su tabbatar da su yi shirin yaƙi da Allah, don domin haka Allah ya ce ga irin mutanen da suka fito na hito da shi, yana cewa su fito domin su gwabza. Don haka to ƴan majalisar Najeriya su yi shirin faɗa da Allah game da wannan dokar da za su yi. Assalamu alaikum sai an jima.
Assalamu alaikum sarkin Hausa na muryar Amerika, mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sarkin Hausa na muryar Amerika, ina so in ba da ra'ayina akan kamun da hukumar ya ƙi sauwa wasu manyan alƙalan Najeriya. Wannan ya yi daidai, saboda haka wannan yana son gangar shi ga dukkan mutumin da ya aikata laifi a Najeriya a kama shi a hukuntar da shi a gaban kotu domin ya gangara shi da na baya. Kuma ina kira ga hukumar EFCC ta shiga ƙauyuka da birane, wallahi a da yawa da suke irin wannan aiki, ya kamata a hukunta su a kama su. Na gode sarkin Hausa na BOA mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma.
Assalamu alaikum BOA sashen Hausa, sunana Alhaji Umar Dangara, Director Ministry of Kebbi State Nigeria. Ina ƙara faɗakarwa zuwa ga yaremu ƴan'uwanmu musulmi. Ya kamata musulmi mu yi tunani a baka Qur'ani, rayata ya kai rantsuwa a ɗauki dukkan jama'a a baka, ka sace ta, ka maishe ta taka. Wanda yake maka mai da kayan mutane yaushe a abokin gabanka. Jama'a mutuna da musulunci, wannan ban Allah Buhari, Allah shi taimake shi, Allah shi mai jagora, Allah shi kare mana shi. Wanda ya jiya ya gane inda aka nufi, Allah ya yi mana tsari, amin. Allah shi mana tsari da haramun, Allah kada ka sa mana haramun cikin abincin mu. Da alfarma Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.
To kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Gwamnatin kasar Colombia da babban kungiyar 'yan tawayen kasar sun ba da sanarwar cewa a ranar 27 ga wannan watan Oktoba za su fara wani sabon yunkuri na sulhun rikicin tsakaninsu a zama da za su yi a Quito, babban birnin kasar Ecuador. Sanarwar da aka ba da jiya na soma wannan yunkurin sulhu da kungiyar 'yan tawaye ta NLA da ke da mayaka fiye da 2,000 tana zuwa ne kwanaki kalilan bayan da al'umman kasar ta Colombia suka girgiza duniya a lokacin da suka ki goyon bayan yarjejeniyar sulhu da ake kullawa tsakanin gwamnati da 'yan tawaye na Colombia. A jawabin da ya jiya Litinin akan wannan sabon yunkurin, shugaban kasar Colombia Juan Manuel Santos ya ce ba za su daina ci gaba da kokarin da suke yi na ganin sun girka zaman lafiya a kasar ba. Faransa ta ce yana yiwuwa harasha ta huskanci tuhuma na laifukan yaƙi saboda ruwan bama-bamai da take yi a gabashin birnin Aleppo da ke gabashin Siriya. Ministan harkokin wajen Faransa da ake kira Jean-Marc Ayrault shi ne yake nuna cewa yana yiwuwa wato a ci gaba da wannan shari'a da Rasha idan an gano cewa tana da laifi a wannan tuhuma da ake mata.
To kamar yadda muka saba masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma da la'asar idan Allah ya kamu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC a madadin sauran abokan aiki, nake mana fatar alheri.